نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة عمد كنغرون بوتي وانا يمتي من البركة نلتنب يو شابي قوت رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار لليه لثلاثين دشدة وانا كومي ذو دي دي دا شرين دترا قواتن شدة ميلادية تدبو بي دشا شدة دا شابير وانا مجالسي دا بكي تفسير القرآن بجرما وانا كومي منا چكين تفسير سورة الكهف كمالين دا مكسابة زام أنسا كتن دا بچكين تنبويوي ومن تنبويوي سنة ديوا بضام يا أنسا سدوك با سدعي هقولي دا أبن دا يسامو akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da karatun Fatiha bayan liman, wato idan yana bin liman zai iya karanta Fatiha? To salloli da ake bin da ake yin su kamar yadda aka sani sun kasu gida biyu wajen bayyana karatu da koye karatu. Akwai wadanda ake bayyana karatun su, akwai wadanda ake koye karatun su. Ana koye karatun salloli wadanda ake yin su da rana a zahar da al'asar, ana bayyana karatun sallolin da ake yin su cikin dare kamar magriba, isha'i da asubahi, sai kuma sallar juma'a wanda ita ma ana bayyana karatunta. To a maganganu da malamai suka yi, don akwai maganganu na malamai, amma khulasa wato takaitacciyar magana dangane da wannan mas'ala ita ce magana da take tsaka-tsaki kuma shine yayin da mutum yake bin sallar, yake bin liman a sallar da ake koya karatu a cikinta kamar azhar ko al'asar, to zai karanta Fatiha, shi ma zai yi karatu kamar yadda liman zai yi nashi. Saboda a wannan yanayi ba daidai bane yayi shiru ya ki karanta komai, zai karanta Fatiha. Haka nan yayin da yake bin liman a cikin sallar da ake bayyana karatu, amma shi yana inda baya jin karatun liman, wato yana gurin da sautin liman baya zuwa gare shi, to anan ba zai yi karatu, wato zai karanta Fatiha a boye a asirce ba a bayyane ba. Amma yayin da yake bin liman sallar da ake bayyana karatu a cikinta kuma yana jin karatun liman, to anan zai saurari abinda liman yake karantawa ne. Anan ne fadar Allah ta'ala za ta zo, wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yayin da yake karanta Qur'ani, to ku yi shiru ku saurara, saboda haka anan liman yana karatu kuma yana jin karatun liman. Saboda haka abin da yake wajibi a kansa a lokacin shine yayi shiru ya saurari karatun liman. Wajibin da yake tattare da shi shine yayi shiru ya saurari karatun liman. Anan dai hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yake cikin sunan zai zo, wanda yake cewa man kana lahu imam fa qira'atul imam, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a. Wanda yake tare da liman, to karatun liman shine a madadin nashi, wato yayin da ya kasance yana jin karatun liman. Idan kuma baya jin karatun liman saboda sallar sirriya ce a sirce ake karatunta, ko kuma a saboda nisa da ga inda liman yake ko da ana bayyana karatunta, to a irin wannan yanayi sai ya karanta. Kuma ya shigo karkashin hadisin Ubadah ibn Sabit رضي الله تعالى عنه وان البخاري ده مسلم سكر ويتو وان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتي لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب وان دب كرنت فاتحه ما باشي له صلاه تو انن ني شي ما يا شيغا قرقشين wannan حديثي دو هكا زي يقراتو ولا ita ce magana wacce ke tsaka-tsaki a cikin maganganun da malamai suka yi bisa ga wannan mas'ala. Sai wani wanda shi kuma yana tambaya ne game da idan rana ta hudu daga mafadarta an ce za a rufe kofar tuba, haka yake, to yaya ƴaƴan waɗanda ba musulmi ba, ƴaƴan auladul mushrikin waɗanda ba musulmi ba, kamar yadda nassu suka nuna cewa ranar gobe kiyama za su shiga cikin waɗanda za a jarraba, akwai waɗanda za a jarraba su a ranar gobe kiyama kamar ƴaƴan waɗanda aka haifa cikin abin da aka iyayensu ba musulmi bane, iyayensu ba musulmi bane suka mutu kuma suna yara ba su balaga ba, ko wanda aka haife shi kurma makaho bebe baya duk wasu hanyoyi da zai samu wani sako baya da su, don kaga ai babu yadda za a bijira masa musulunci, baya gani bare a masa kwatance, baya ji bare a gaya masa, baya magana. To irin wannan shi ma zai shiga cikin waɗanda za a jarraba, sai kuma alul fatra waɗanda su ma sako bai iske musu ba, to shi ma su ma waɗannan yaran za su shiga ciki sawa'ul rana ta hudo ko rana ba ta hudo ba, idan yana nufin musuluntar su to ai yara ne kanana saboda haka su ba a maganar musulunci, sai ka riga ta hudu ai kaga ba maganar kuma wani yaro ya zo ya ce ko ya musulunci ko ya musulunci, tunda a wannan lokacin suna kanana. Sai wani shi kuma da yake tambaya game da istikhara, cewa wannan zabi da yake cikin istikhara, sallah abin nan istikhara idan mutum yana yi a cikin addu'ar da zai yi a istikhara yakan ce ya ubangiji idan wannan al'amari alkhairi ne gare ni, to ya ubangiji ka sauwake min samun sa ka kuma tabbatar min da shi, idan kuma ba alkhairi bane ya ubangiji ka raba ni da shi, ka raba shi da ni. To shi ne yake cewa to shi akwai abin da yake so kuma yana son shi matuƙa da gaske, don haka in yana addu'ar yakan ce ya ubangiji idan alkhairi ne ka tabbatar min da shi, idan ba alkhairi bane ka juyar da shi ya zama alkhairi. To wai hakan da yake yi daidai ne? To ban san ya za a yi a ransa cewa daidai yake yi ba, tare da cewa ya saba wa abinda manzo Allah ya koya masa, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka gashi abinda ya ce ka ci, to kuma ka yi ba yadda ya koyar da kai ba, kuma ka riƙa tambayar daidai kake yi, to ai bai kamata irin wannan tambayar ma ta zo ba, ka saba wa abinda manzo Allah ya ce ka ci, sannan kuma kana tambayar daidai kake yi ko ba daidai kake yi ba. So idan har haka ne, menene ne ba da ne dan cewa a zabi, ai shi zabi kai ko kakka yi, ka karba ko kakka karba, shi ne abin da ake nufin zabi. To in ya zama na kawai kai abin nan shi kawai kai shi kake so, to kaga ba mu garan zabi kawai, kawai sa kanka gaba gadi kawai kai abin ka, saboda haka maganar daidai kake yi ba ba ta so ba, ka saba wa koyarwa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba istikhara kake yi ba. Sai kuma wanda take tambaya ko yake tambaya, na fi zaton mace ce akan istibra'i, ya ake yin sa? Istibra'i shine yayin da mace take da ciki ko cikin da yake ba na halal ba, ko matar da lokacin da ake yaki na musulunci ana kamo mata wanda suke bayi, to wasu aka kamo su da ciki, to akan ba su dama akan ce su istibra'i, shine su zauna wato al'ada jini daya a tabbatar da cewa babu ciki, akan kamo su don a tabbatar da babu ciki sai a ce su zauna jini daya. Saboda duk matar da take tariya wace ya wace kuma ta zo za ta yi aure, to akwai buƙatar a bar ta ta yi jini daya, shine a tabbatar da cewa ba ta dauke da ciki. Don haka shi jini ɗaya ne, ba hukuncin idda ne da shi ba, ba wai daidai yake da idda ba, shi asali istibra'i an kiyasta shi ne akan istibra'in matan da ake kamowa a wajen yaƙi, ake kamowa a wajen yaƙi kama a idan sa ɗaka da su sai a bari su yi wannan jini guda ɗaya. To nan ne aka samu cewa to haka nan matar da ta yi yawace ita ma irin wannan hukunci za a yi mata, saboda haka hukuncin sa ba irin hukuncin idda ba ne da aka san abubuwan da yawa da suke hawa kan idda. Kawai ka maganar da take yi cewa akwai wanda yake son ta gan shi ko kar ta gan shi, ko ta yi magana da shi ko kar ta yi magana da shi, duk ba ta taso ba, wannan a batun idda ne, ba a batun istibra'i ba. Istibra'i kawai ne, ba za a ɗaura aure ba sai ta yi wannan, shi ne abin da ake nufi. Sai wanda yake tambaya cewa tambaya ce rubutu doguwa, amma dai a dunkule abin da yake so ya sani, yana da ƙanne babansu ya rasu, shi kuma shi ne babban wansu da mahaifiyarsu, shi dai yana zaune a wani guri guda, su kuma ƙannen nasa da sauran iyayensa mata uku, wato yana nufin iyayen abin matan mahaifinsa suna zaune a guri guda, to kuma mahaifin nasa yana da ƙanne wato su waɗannan yara suna da bafanni, to ciyar da su wajibi ne a kansa, shi ne babban abin nan, shi ne babban su kuma yara ne ƙanana. To a bisa maganganu, cikin maganganun malamai akwai maganar Imam Ahmad wanda anan ita ce tafi zama tsakatsaki. Akwai Abu Hanifa, maganar Abu Hanifa ko kuma maganar mazhabar Hanafiya cewa duka wani na kusa, duk wani na kusa, duk wanda kake da karama wanda idan ka yanke wani abu da kake yi masa za a ce ka yanke zumunci, to wajibi ne in ba shi da shi ka ciyar da shi. Wannan ita ce mazhabar Abu Hanifa. Imam Ahmad shi ne yake tsakatsaki a tsakaninsu, ya faɗi cewa sharuɗa uku idan sun tabbata wajibi ne ka ciyar da wanda suke ba ‘ya’yanka ba, kun san ciyar da ‘ya’ya wannan wajibi ne, mutum ya ciyar da ɗansa ko ‘ya’yan da ya haifa kafin su balaga su yi hankali su zama suna iya nema wa kansu, ko ciyar da matarsa wajibi ne, ko ciyar da iyayensa idan ba su da shi, uwa ko uba shi ma wannan wajibi ne idan ba su da abin da za su ciyar da kansu. To hakanan yake cewa hakanan alhawashi ko waɗanda suke ba waɗannan ba, su ma wajibi ne a ciyar da su amma da sharaɗi guda uku, sharaɗi na farko ya zama ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu, zama ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu, in suna da ƙarfin da za su ciyar da kansu to wannan wajibin ya sauka daga kansa. Sannan na biyu ya kasance shi waris ne, wato zai gaje su, akwai gado zai iya ya gaje su. To kaga idan har in sun inda a ce sun girma sun mutu suna da dukiya, zaka ci dukiyarsu in sun mutu, dan menene in suna da bukata yayin da suke karara ba za ka da rai ba za ka taimaka musu ba, kaga anan ma wajibi ne ka taimaka musu. Sannan na uku ya zamana yana da halin da zai yi haka, wato bayan ya samu abin da shi zai ci da iyalansa, shi da ‘ya’yansa ya samu abin da zai ci da ‘ya’yansa, saura da ya rage to sai ciyar da su. Amma in ya kasance abin da yake samu shi ma kuti yau da hini, abin da yake samu bai wuce shi da ‘ya’yansa su ci ba, to anan ba a wajabta masa, kuma sai ya ciyar da ƙannansa ko babbanninsa ko kuma wasu wanda suke can nesa. Don haka da waɗannan sharuɗa uku to wajibi ne ciyar da su, in kuma an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to ba lallai ba ne ya zama ciyar da su. Amma akwai abin da sunan shi ihsani, wanda za ka taimaka ma dukkan wani wanda yake buƙatar taimako, ko da kuwa ba na kusa da kai ne ba, saboda kamar wannan ƙaramin naka ƙanana ne waɗanda suna buƙatar tallafi, ba lallai ne a babbannin naka suna da ƙarfin da za su ciyar da su ba, kai kuma wataƙila kana iyawa. To in kana da rara ka ciyar da naka gidan, ka ciyar da gidanka, ka ciyar da mahaifiyarka, don mahaifiyarka wajibi ne ka kula da ita, to wajibi ne kuma ka taimaka wa su waɗannan ƙannan naka. Idan kuma ya zan baka da ƙarfin da zaka iya yi kai kadai, to wajibi ne su wafanninka, wato ‘yan uwan mahaifinka, su ma su sa hannu wajen kula da waɗannan yaran, su ma wajibi ne matuƙar suna da iko su taimaka musu, su ma saboda da yaran nan za su mallaki dukiya su mutu ba su da wanda zai abin nan, su ma za su ci gadon su a yi, saboda haka anan ya kamata su ma su sako hannunsu wajen taimaka musu. Bismillah mala abubakar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
الله تعالى يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كما ودن نمس ماري متى ساسو كذولا أتكين كوغانسو 300 sinina, wato suka zauna suka yi bacci a cikin kogonsu na shekara 300 wazdadu tis'a, kuma suka ƙara tara da safi. Walillahu a'lamu bima labisu, kace Allah shine mafi sanin iya gwargwadon lokacin da suka dauka suna bacci a cikin wannan kogo. Lahu gaibus samawati wal ard, sanin gaibin sammai da ƙasa na Allah ne shi kadai. Absir bihi wa asmi, wa ya kai shi gani kuma wane ne ya kai shi ji. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada, ba shi ba su da wani majibinci na al'amarinsu ba Allah ba, sannan kuma Allah ta'ala baya tarayya da wani a cikin hukuncinsa. Bayan Allah ta'ala ya gama ba da labarin ashabul kafi da duk abin da ya kasance tare da su, sai Allah ta'ala yake gaya mana wani abu da can a farkon kissar, lokacin da aka faɗe shi, aka faɗe kissar a dunkule, shi ma aka faɗe shi a dunkule, shine wa darabna ala azanihim, fa darabna ala azanihim fil kafi sinina adada, lace muka bigi kunnuwansu, wato muka sanya musu bacci mai nauyi mai tsanani a cikin wannan kogo sinina adada, na wasu shekaru masu yawa. To Allah ta'ala bai faɗi adadin shekarun ba sai yanzu, yace wa labisu fi kafihim 300 sinina, suka zauna suna bacci a cikin wannan kogo tsawon shekara, wato tsawon shekara 300. Wazdadu tis'a, kuma al-safi suka ƙara shekara 9. Allah ta'ala bayan wato ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ya ce zai nemi labarin waɗannan samari ko matasa a gurin Yahudawa ko a gurin Nasara, kai ma wanda kake jin labarin waɗannan matasa kada ka binciki ko ka nemi labarinsu a gurin kowa. Allah ta'ala shi ne masanin gaibi, shi ya san abin da yake ɓoye, ya san abin da yake bayyane sha'anin yaran nan da lamarinsu, al'amari ne na gaibi. Ubangiji ta'ala shi ya fi kowa saninsa, don haka ka nemi sanin abin da ya ɓuya gare ka a gurin Allah ta'ala, shi ya sanar da kai. Idan ya sanar da kai, to duk abin da ya sanar da kai babu shakka, babu kokonto, babu ɗarɗar da tantama dangane da wannan abin. Kuma Allah ta'ala yakan tsinkayar da annabawansa abin da ya so ya tsinkayar da su na gaibi. Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon shekarun da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo suna bacci, sun yi shekara 300 sinina, shekara 300. 300 sinina, wannan lissafin shekara shamsiya kenan, wato wanda ake shekarun da ake lissafin su da hudu wa rana da faduwar ta, lissafin yini kenan. Wazdadu tis'a, shi kuma shekara wacce take kamariya, wa abin da shekara kamariya, shekara hilaliya, domin shekara shamsiya ta fi yawan kwanaki a kan shekara kamariya alhilaliya. Shekara shamsiya kowace shekara tana kunshe da kwanaki 365 da awa 5 da daƙiƙa 49. Ita kuma shekarar da take kamariya ce, wacce ake lissafin wata, ita kuma tana kunshe da kwanaki 354 da daƙiƙa 40 da awa 8 da awa 8 da daƙiƙa 48. Wannan shine bambanci da yake tsakanin waɗannan kwanaki. Saboda kowace shekara shamsiya da kamariya, bambancin da yake cikinsu akwai bambancin kwana 10 da awa 21 da daƙiƙa 1, kowace tsakanin kowace shekara 1 ta shamsiya da shekara 1 ta kamariya. Da haka shekara kamariya tana ɗan ƙarawa, wato shekara shamsiya tana fin adadin kwanaki akan shekara kamariya. Saboda haka a duk shekara 100, in aka samu shekara 100 a shamsiya, wato ta lissafin rana, to za a samu ƙarin shekara 3 da kwana 24 da awa 11 da minti 16 a shekarar da take a kamariya ce. Saboda akwai tazarar shekara 3 da dan furbishi akan kowace shekara 100 ta shamsiya. Saboda kaga in aka samu shekara 300 za a samu karin shekara 9 da kwana 73 da awa 9 da daƙiƙa 48. Wannan shine tazarar da take ciki. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ambaci lissafin ta shekara wacce take shamsiya shine 300 sinina wazdadu 9 kuma shekara wacce take hilaliya. Wasu malamai suka ce wannan shi yasa aka ambaci lissafin da irin wannan siga maimakon a ce walabi sufi kafihim 390 sinina a ce suka zauna shekara 309 sai aka ce 300 sai aka ce kuma suka ƙara 9 wato a lissafin abin nan shamsiya ke kamariya kenan. To wannan shine batun da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa wajen cewa Ubangiji Ta'ala yana nufin ya ambaci waɗannan lissafan shekarar guda biyu ne a dunkule amma cikin irin wani salo na Alkur'ani da fasaha da mu'jiza wacce babu wani littafin da yake da irinta. Don haka sai aka kawo shi da wannan siga da dama daga cikin malamai akan wannan suke wato kamar ibnu Jarir al-Tabari, ibnu Kathir, ibnu Taymiya, ibnu Qayyim, al-Allama Muhammad al-Amin al-Shankiti, ibnu Ashur, da yawa daga cikin malaman tafsiri da wuya ne ka buɗa mu ga sun yi ishara zuwa ga wannan ba. Amma akwai ruwaya da ta inganta zuwa ga malamin nan Qatada ibnu Da'amata Sadusi cikin malaman tabi'ai wanda yana ganin cewa fadar Allah wa nabi sufi kafihim 300 sinina wazdadu 9 wannan maganar Ubangiji Ta'ala yana hikaito mana lissafin ahlul kitabi ne, wato ahlul kitabi su suka bada wannan kididdiga cewa sun zauna shekara 300 kuma suka ƙara 9. Amma shi Ubangiji Ta'ala cewa ya kulillahu a'lamu bima labisu, kace Allah Ta'ala shine mafi sanin kwanakin da suka yi, shekarun da suka yi. Saboda haka shi a wajensa wannan lissafin ba Allah Ta'ala ya jingina wa kansa bane, a'a wannan lissafi ne da ya aka hikaito shi daga ahlul kitabi. Ya ƙarawa batunsa hujja da cewa ya zo a ƙira'ar Abdullahi ɗan Mas'ud wa ƙalu wa labisu fi kafihim 300 sinina, akwai ƙarin wa ƙalu kenan ba Allah ne Ta'ala yake wannan magana, hikaya ce ta maganar ahlul kitabi. Wannan magana da Qatada ya faɗa haka nan an samu cikin tabi'ai, akwai Muqarrib ibn Abdullahi ibn Shakhir wanda shi ma ya goyi bayan wannan magana, shi ma ya goyi bayan maganar Qatada cewa wannan adadin lissafin ba shi ne wanda Allah Ta'ala ya ambata, shi Allah Ta'ala ya ambata ne a matsayin hikayar maganar ahlul kitabi. Amma shi maganar sa qulillahu a'lam bima labisu, kace Allah shi ya san shekara nawa suka yi. Al-Allama Jamaluddin Al-Qasimi marubucin littafin tafsir da Mahasin Al-Ta'wil shi ma ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi na su Qatada, yana ganin wannan adadin shekaru da aka ambata hikaya ce ga abin da Yahudawa suke faɗa ko ahlul kitabi suke faɗa, amma ba magana bace ta ko ana lissafin shekaru shamsiya ko kamariya ce, ba wannan bane. Saboda Allah Ta'ala cewa ya qulillahu a'lam bima labisu, kamar raddi ne aka yi musu cewa waccan magana da suke faɗa ka gaya musu duk shi ci faɗi suke yi, Allah dai shi ya san ko kwana nawa ko abin nan shekara nawa suka yi a cikin wannan kogo. Don haka kai kada ka riƙa bibiyar abin da baka da ilimi a kansa, kamar yadda gaibi zuwa ga masaninsa shine Allah, lahu gaibus samawati wal ard, shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ce lahu gaibus samawati wal ard, shi ya san abin da ya ɓuya a sammai, shi ya san abin da ya ɓuya a nan ƙasa. Don haka shi ya san halin da mazauna sama da ƙasa suke ciki, don haka kamar yadda al'amari zuwa gare su. Amma a ce wannan 300 sinina wazdadu 9 inji Jamaluddin al-Qasimi rahimahullahu ta'ala yace a ce wannan shine lissafin da Allah ta'ala ya bayar da nau'ukan lissafin shekaru guda biyu shamsiya da kamariya yace to wannan shigo ne da shishige ce ina dalilin da yake tabbatar da haka me ya jawo da za a yi irin wannan wato abin nan bangabanga akan nassi na alqur'ani a ce ga abin da yake nufi alhalin Allah ta'ala ba haka yake ba saboda haka shi ya saba wa abin da sauran malaman tafsiri suka ambata kamar irin su Abubakar an-Naqqash al-mufassir da irin su al-Ghaznawi Sheikhul Islam a gurare daban-daban na littafansa ya faɗa a cikin littafin sa al-jawabus sahih liman badala din al-masih ya fara a cikin littafin sa ar-radd 'ala al-mantiqiyyin haka ne akwai a cikin majmu'ul fatawa duk ya tafi akan abin da muka fara faɗa na cewa lissafin shekaru ne da nau'ukan sa guda biyu abin nan al-hisab ash-shamsi da kuma al-hisab al-qamari ibn kathir rahimahullahu ta'ala da yayi taito maganar katada wanda allama jamaluddin al-qasimi ya goyi bayan su sai yayi mata raddi ابن كثير اتكين لتاف ستفسير الساه تفسير القرآن العظيم سيكي تشيوا وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر وانما قنا لقتادة يي نتشيوا حكاية تشي تما قنقنون آل الكتاب يتشي أقوي أبن دوبا واغم قنا الساه باهاك تكي مكينا فإن الذي بأيدي آل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 90 أي أبن يكي تكين لتتفن آل الكتاب a ciki kawai shekara 300 ne babu wannan tara din to amma anan an ce wazdadu 9 to kaga ai ba su suka kara shekara 9 ba wannan lissafi ne na shekarar shekara hilaliya wato shekarar wata saboda haka ibn kathir yace zahirin ayar yana nuna wannan labari ne Allah ta'ala yake bayarwa na adadin shekarun da suka yi la hikayatan anhu ba hikaya yake daga yahudawa ba yace wa hadha ikhtiyaru ibn jarir yace wannan kuma shine zabin shaykhul mufassirina shugaban masu fassara na duniya gaba daya ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa jami'ul bayan yace kuma waccan riwaya ta katada da ya ruwaito qira'ar ibn mas'ud riwaya ce munqati'a ai katada bai zauna da Ibn Mas'ud ba saboda haka akwai inqida'i a cikin sanadin sannan kuma qira'a ce shadza ba a hujja da ita saboda haka wannan qira'ar wa qalu wa labisu babu ita ba qira'a ce tabbatacciya ba qira'a ce shadza kuma isnadin ta zuwa ga Ibn Mas'ud bai tabbata ba saboda haka Ibn Kathir ya rushe wannan magana haka nan shi ma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-jawabus sahih لمن بدل دين المسيح يكي تشوا فإن الله تعالى أخبر أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين يتي الله تعالى يا بعد الأبار تشوا أصحاب الكهف ولن ننسى ماري سنزونا أتكين كوبانس شكرون ألي أكو وازدادوا 9 وما سكت قال ترى السافي يتي لكن بعض المفسرين زعموا أن هذا قول بعض أهل الكتاب ki amma kuma an samu wasu daga cikin masu tafsiri wani bangare na masu tafsiri sun riya cewa wannan maganar ahlul kitabi ce liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah qulillahu a'lamu bima labisu kace Allah shine mafi sanin kwanakin da suka yi ko shekarun da suka yi mala ibnu taymiya yace walaysa kadhalika amma maganar su ba daidai take ba فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب بل ذكره كلاما منه تعالى شي الله تعالى بي أنبتو أنن يجن إلى أهل الكتاب با أخركم آية الله تعالى بي شي وقالوا بكو سيقولون كو يقولون كو تيواي ولبثوا في كهفهم يا فإيش أمس إيه ما جنسك لذلك جن إلى أهل الكتاب هنا بقاتل قوارا دليل وأنكم بابوشي saboda haka magana ce ta Allah shi ya faɗi adadin kwanakin da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo kuma sanin la cewa waɗannan matasa sun kwashe shekaru masu ɗimbin yawa wanda shekarun ma aka bayyana maka adadinsu da cewa 300 da 9 shi zai ƙara fito maka da mu'jizar ko kuma girman ƙudurar Ubangiji cikin kissa ɗin idan aka barka a sinina adada shekaru waɗanda suke masu yawa ba lalle ne kokorwarka ta kai zuwa ga shekara 309 ba ka isa shekaru masu yawa ce shekara 20 30 40 50 kana ga suna da yawa to amma in aka fito maka da bakin sosai ka ganshi baro baro 300 sinina wa zadu 9 to anan zaka ƙara ƙana girman al'amarin cewa lalle kissar ashabul kahf ita ma tana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki haka nan Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen a cikin tafsirin da yayi wa suratul kahf shi ma yayi raddin wannan maganar cewa maganar ta ahlul kitabi ce yace wanda za su rike wannan jumlar qulillahu a'lamu bima labithu su ce wa fadar Allah wa labithu fi kafihim cewa yana daga cikin maganar ahlul kitabi wanda su ne yahudawa wanda suke cewa at-taura haka tace yace to wannan magana koda wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta amma ba anan gaskiyar take ba yace fadar Allah wa labithu yace wannan maganar sace wa labithu fi kafihim wannan maganar Allah ce saboda haka wannan qulillahu a'lamu bima labithu kara karfafa wannan magana ake cewa Allah ta'ala shine yafi kowa sanin adadin shekarun da suka yi don haka shine zai baka labarin shekara da suka yi kuma ya gaya maka maganar shi ta fita kowa zama gaskiya kada ka nemi batun sanin wani abu na labarin su a gurin wani don haka wannan kara karfafa waccan magana ake yi ba ana kore zaman su bane ba ana kode zamantowar Allah ta'ala ya ambaci wannan adadi bane sai dai shi kuma Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sai ya tafi akan cewa bambanci wannan mudda a ce wato wala bi sufi kafin 300 sinina wazdadu 9 a ce ana fadar nau'in shekaru ne guda biyu hilaliya ko kababin shamsiya da hilaliya ko shamsiya da kamariya yace shi bai yadda da wannan ba shi yana ganin anan abinda ake nufi gaba daya Allah ta'ala yana gaya mana cewa sun zauna shekara 309 a bisa lissafin shekara hilaliya kamariya babu shamsiya a ciki yana ga magana ɗaya ce kawai to me yasa aka raba aka ce wazdadu 9 yace saboda ya tafi daidai da yadda ayoyin ake aje su kowace aya ana aje ta za ga a cikin suratul kahf din daga farko za ga cewa ana aje kowace aya ne da nasaba a ƙarshe to idan ba a kawo haka ba to zai zama ita wannan ayar ta sha bamban da sauran sai 9 sini a ce 309 sini sai ya zama shi bai zama wato da fataha din ba to dan a samu wannan wato amo da ake samu na ayar na ayoyi su zama guda daya sai aka ce wazdadu 9 yace to amma maganar cewa ana nufin shamsiya da kamariya yace to shi bai gamsu da wannan ba ce saboda lissafi a gurin Allah guda daya ne inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard ce lissafin kuma a gurin Allah ta'ala shine bil hilal an ce da me ake lissafi da wannan tsayuwar wata din ba da fudowar rana da faduwar ta ba yace wannan shine lissafi guda ɗaya a gurin Allah shine al-ahilla saboda haka shi yana ganin rarrabewa cewa 300 sinina shamsiya wazdadu 9 kamariya yace wannan qaulun ne dhaif magana ce mai rauni to amma kamar yadda muka gabatar cewa da dama daga cikin masu tafsiri har da Sheikh al-Mufassirina Ibn Jarir al-Tabari su Ibn Kathir su gabanin sa Ibn Taymiyyah gabanin sa Abubakar bin Naqash sauran malaman tafsiri da yawa sun tafi akan wannan kuma sannan wannan bayani da suka yi baya cin karo da wata aya ko wani nasi baya cin karo da wani abu na shari'a saboda haka kaga babu wani dalili na raunana shi saboda haka abinda waɗancan malamai suka faɗa shine abin faɗa don haka shi lissafi dama ana yin sa kore lissafi kamari shi ne wannan da Allah ta'ala ya dora ibadar musulmi gaba ɗaya a kansa sallah da azumi da batun idda da batun saki da batun waye aka dora shi a kan wato lissafi na hudowar wata hudowar wata shi yasa ko wanda yayi kafara ko kafarar kisa misali da aka ce sharai da mutatabi'ain ko kafarar mutumin da ya zo wa iyalinsa yana azumi shi ma sharai da mutatabi'ain sharai da ake cewa daka sharai da aka ce wata biyu ana nufin hudowar wata lissafi zaka da hudowar wata saboda haka zai iya zama kwana 60 daidai zai iya zama kwana 59 idan sun yi nukusani su duka biyun watannin duka biyun ma sun yi nukusani zai iya zama kwana 58 saboda haka kuskure ne da wanda zaka ji sun ce zai yi azumin kwana 60 in ka ce kwana 60 to lissafin kwanaki kai lissafin shi watanni su ko watannin ana lissafin ba da albashi ba na albashi zai iya samun 31 ba saboda haka zai iya 61 ba lissafin albashi ba ba kuma lissafin kwanaki 30-30 ba a lissafin hudowar wata da kuma bacewarsa wannan shine abin da lissafi wanda yake as-sana al-qamariya ko al-hilaliya as-sana ash-shamsiya kuma ita ce wanda ake wannan lissafi da ita na watannin albashi su kaga watanni kwanaki ne wanda ba sa canzawa su ba sa canza amma lissafin wata na hilali yana canzawa shi yana canzawa shi yasa a wata shekara kaga an yi azumi a damana wata kuma aka yi wasu shekaru kuma sai kaga cewa sai bayan damanar ta wuce ko kafin damanar ma za a yi haka nan sanyi da zafi da sauransu amma in ka dubi abin da ya shafi irin su damana irin su rani da abin in kai lissafi da watanni waɗanda suke watanni abinan watanni abinan lissafin shekara abinan shamsiya za a ga cewa je suke ba sa canza watannin da kasancewa lokacin ake fara ruwa za ka cewa a cikinsu ake fara ruwa za ka duk shekara waɗannan lokacin ake abinan in ka koma ga lissafin gini shi ba ya canzawa hudowar rana ne da faduwarta hudowar rana ne da faduwarta wanda kowa yana ganin wannan ba ya ci amma hudowar wata da bacewarsa wannan ana iya samun ya yi nukusani ana iya samun kuma ya cika to shi yasa yake karuwa ko shekara sai ga cewa an samu karin a bisa wannan lissafi an samu karin kwanaki an fahimta ko to wannan shi yasa hatta mu'amala irin ta albashi da waye ake sa wancan da kwanaki saboda shi abu ne guda ɗaya sabiti baya abin nan baya canzawa lissafi da shi ba wai laifi ba ne kamar yadda wasu suke zato wasu suna gani kamar lissafi na miladiya kamar laifi ne wannan adadin abin ba wai laifi bane ba me yasa gashi nan yadda malamai suke nuna wazadu tis'a din gashi nan shi aka fara 300 sinin shi aka fara fada wazadu tis'a kuma sai ya zama shi ne hilali din inda laifi ne ubangiji ta'ala ba zai ba kawo shi cikin lissafin ba kuma duk malamai sun tabbatar da haka kamar yadda muka yi bayani manyan malamai na sunna saboda haka lissafi da shi ba wai zanubi bane ina ganin kamar zanubi ne ma ka fada wani yana faɗa kamar ma ya ce ya Allah na tuba astaghfirullah ba haka bane saboda haka a daina ta da jijiyar wuya akan wannan abinda dai ba a so shine kada ka manta da abubuwan da shari'a ta sa maka shi wannan wata na hilal wato hudowar wata akwai abubuwan da shari'a ta hada ka ta sa ka da shi ta zona ka da shi saboda haka dole ka kiyaye shi ramadan shi zaka yi la'akari da shi hakanan hajji shi zaka yi la'akari da shi yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj da haka shi zaka yi la'akari da shi hakanan idda da sauransu duk da shi ake la'akari ba da kwanakin abin nan ba hudowar rana da faduwarta sannan Allah ta'ala ce qulillahu a'lamu bima labithu kace Allah ta'ala shi ne mafi sanin kwanaki nawa suka yi wato ubangiji ta'ala shi ya san wannan shi ya zai baka labari don haka shi ya baka labari a nan labarin sa yafi na kowa lahu ghaibus samawati wal ard sanin abin da yake koye a sammai da ƙasa don nashi ne saboda haka babu wanda ya san wannan sai shi sai kuma wanda ya ga dama ya sanar cikin halittunsa wannan ita shi ne tafsirin da yawa daga cikin malamai suka yi wa wannan aya kamar mujahid da sauran magabata kamar da Ibn Kathir yake cewa wannan ayar tana nuna al-ghaibul mutlaq gaibi na gaba daya Allah ta'ala shi ya san shi al-ghaibul mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah shi yasa ma aka gabatar da al-jar wal majrur din aka gabatar da khabar lahu ghaibus samawati lahu din nan gabatar da kalmar lahu ko wannan jar wal majrur dan a nuna maka babu wani sai shi kadai ya barwa kansa sanin gaibi na sama da kasa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athu kace la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah waɗanda suke cikin sammai duka da waɗanda suke ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al masanin gaibi da abin da yake koye shine al-kabir wanda yake da girma yake da daukaka wa ma kana Allah li yudli'akum ala al-ghaibi walakin Allah yashtabi min rusulihi man yasha wa lillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun haka ubangiji shi yake da gaibin sammai da kasai shi yake da mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatun fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabin mubin saboda haka ubangiji ta'ala shi ne yake da wannan ilimi babu wani wanda yayi tarayya da shi a cikin sanin al-ghaibul mutlaq hatta mala'iku waɗanda suke al-muqarrabuna makusanta gare su gare shi wanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su kansu basu san wani abu ba sai abinda Allah ta'ala ya ga dama su sani qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim haka mala'iku suka ga yawa Allah ta'ala ce ya Allah ta'ala la ilma lana ba mu da wani ilimi ba wanda wani ilimin da zamu yi tuciya da shi sai wanda ka sanar da mu domin kai ne al-alimul hakim haka nan Allah ta'ala ya kore sanin al-ghaibul mutlaq cikakken gaibi Allah ta'ala ya kore sanin sa daga manzannin sa wanda su ne afdalu ibadillah cikin halittun bayin Allah babu wanda ya kai su النبي نوح عليه السلام يرى ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا النبي نوح عليه السلام يتشي بزن شي دكوبا إني خزائن الله تسكو كن ألا أهم ناسكي حكا نم بزن شي دكوبا أعلم الغيب ناسا غيبي بزن يمك وانا انشكبا كنبا حكا نم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي النبي كرن كنسا الله تعالى قل كتير مسلم كفلا لا أقول لكم إني خزائن الله بذن يتي مكو تسكو كن الله أهل الناس كبا هكذا بذن يتي مكو أعلم الغيب ناسا غيب با ولا أقول لكم إني ملك بذن كما يتي مكو ني ملائكة بني إن أتبع إلا ما يوحى إلي ba wani abu nake bi ba face abinda aka yi min wahayi haka Allah ta'ala yace annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ce ka ce qul ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darran ban mallaka wa kaina amfani ko cutarwa ba amfanar da ni ko cutar da ni ba a hannuna yake bai na hannun Allah duk abin da zai faru to abin da Allah ta'ala ya ga dama ya faru ne mai kyau ne ko mara kyau ne yace haka nan walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na san gaibi lastakthartu min al-khairi da duk inda al-khairi yake canza nufa wa ba masani su babu kuma wani abu mara dadi da zai same ni in ana ba wani ne ni ba illa nadhirun wa bashirun mai gargadi nake mai bishara nake da qaumi yu'minuna ga mutanen da suke masu imani wannan shine al-ghaibul mutlaq ayoyi ne da suna nan da yawa a al-Qur'ani wanda suke tabbatar da cewa Allah ta'ala shi kadai yake da wannan ilimi qul wa qul innamal ghaibu lillah fa qul innamal ghaibu lillah kace kadai kadai gaibi na Allah ne, wannan shi ne al-ghaibul mutlaq. Allah ta'ala yana ga dama ya tsinkayar da wanda ya so daga bayansa abinda ya so ya tsinkayar da shi, ya sanar da shi, kamar yadda a can Allah ta'ala ce wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakin Allaha yajtabi min rusulihi man yasha, yajtabi min rusulihi man yasha. Allah yakan zabi cikin manzanninsa ya sanar da shi wani abu wanda da bai san shi ba, ya ce to Allah ya gaya masa to abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, abu kaza zai faru. Allah ta'ala yana da dama ya yi wa manzansa irin wannan alimul ghaibi, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul, shine masanin ghaibi baya nuna ghaibinsa ga wani sai wanda ya zaba cikin manzanninsa. Yayin da ya zabe shi ya sanar da shi wannan abu, to ya fita daga al-ghaibul mutlaq, ya zama al-ghaibun nisbi, kuma ya fita daga al-ghaibul mutlaq. Yanzu cikin halittar Allah ya sanar da wani, to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya sanar da mu, ce to kun ga akwai abubuwa kaza da kaza za su faru, ba Allah Annabi ya gaya mana ba abubuwan da za su faru a shiratus sa'a, yanzu muna ganin wasu suna ta faruwa ga suna a gaban idanmu, jahilci zai yawa, kashe-kashe da mace-mace, mutum a kashe shi bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba, shi ma wanda ya kisan bai san me yasa yayi ba. Annabi duk ya faɗi wannan, zinace-zinace za su yi yawa, cin riba, shin haram, shaye-shayen giya, duk Annabi ya faɗi waɗannan a shiratus sa'ati sughra, kuma gashi duk mun gan su, da waɗanda suke kubura da waɗanda ba mu gani ba, Annabi duk ya faɗa mana bayyanar dujal ya'juj wa ma'juj, saukar Annabi Isa alaihi salam, bayyanar mahadi da hudowar rana daga mafaɗarta, duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan, sai mu ce mu ba mun san gaibi, to ya tashi daga al-ghaibul mutlaq, ba shi ake magana ba. Akwai al-ghaibun nisbi, al-ghaibun nisbi abinda yake gaibi a gunka ba kuma lalle ne ya zama gaibi a gun wani ba. Yanzu kai ka san nawa ne aljihunka, amma na kusa da kai bai san nawa ne aljihunka ba, amma ba ka da ko kobo ya sani, ka kai ka sani, amma ba wanda ya sani, sai kai gayu ka sha ado, amma ba ko kobo aljihunka ba, kuma wanda ya sani kai ta munzurai. Haka nan a cikin gidanka da za kafin ka taho ce abin nan da daddare da mai kai sahur, ba wanda ya sani, sai wanda ka gada ma ka gaya wa, ba san me ka ci ba. Haka wannan duk wanda bai sani ba a gurinsa shi gaibi ne, don da bai sani ba za ba anhu. Wanda kuma zai iya faɗar wannan, to ya san wani gaibi nisbi shi ba, kamar Annabi Isa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum. Annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi wannan, saboda haka in ka zo gabansa zai ce ka ci kaza a gidanka yanzu, nama ka ci, tuwo ka ci, ɗan wake ka ci, masa ka ci, duk zai gaya maka, sannan ne ka ajiye a gidanka. To amma za a ce Annabi Isa ya san gaibi? Annabi Isa alaihi salam ya san gaibi? Bai san gaibi ba, kamar yadda sauran annabawa ba su san gaibi ba. A anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahu illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbukum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alayhim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Saboda haka gashi a gaban Allah ta'ala yana gaya masa shi fa abinda ya gani ya sani shi yake faɗa, abinda bai sani ba baya faɗa. Bayan lokacin da yana cikin su yake yake kula da me suke yi, bayan Allah ta'ala ka karɓe ni kai ka san me suka yi. Saboda haka wannan abinda ya sani bai sa ya zama san gaibi ba. To saboda haka ilimin gaibi al-ghaibul mutlaq wannan shine abinda muke faɗa. Sai a ce ai sun ce Annabi bai san gaibi ba, to mu ka ce fi sabilillah, fi sabilillah, gashi al-ayoyi gasu nan tsewa, ga hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ga rayuwarsa shi kansa, shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ka to kan tana nuna cewa abinda Allah ya sanar da shi shi ya san, abinda Allah bai sanar da shi ba to yana dan cikin gaibin Allah shi yake to Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi al-'ilm al-ghaib indaka wa yake faɗan wannan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ya shigo kamar da ke cikin Bukhari ya samu wasu ƴan mata suna yaban iyayensu da kakanninsu irin alfaharin nan kakanninmu sun yi jarunta a guri kaza a yaƙi kaza iyayenmu suna da kyauta sun zama masu karamci kaza 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 ganin annabi ya shigo sai ɗaya ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi cikinmu ma har da annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya ce bar wannan magana wa quli bima da'i hadha wa quli bima taqulina bar wannan magana in yaban annabi ne zai hana ta ce jiki dai ki ci gaba da yaban iyayenki karamcinsu da jarumtarsu amma wannan magana banta ba magana ce da saboda ka duk wanda zai faɗi wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina wa kansa bai jingina masa babu shakka wannan ba yabo yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam karan tsaye yake wa da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace man haddathaka anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaiba faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wanda duk zai ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to wannan yayi babban ƙarya ga Allah ta'ala Allah ko yana cewa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba babu wanda yake zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ta'ala ƙarya Allah ya ce absir bihi wa asmi wato absir bihi wa ya kai Allah ta'ala ji wa kuma ya kai shi gani babu wanda yake Allah ta'ala ji jin ubangiji a ganin ubangiji ta'ala ba shi da iyaka yana ganin komai da komai wa ma yanzu ba rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fis sama kwatankwacin kwayar zarra a sama take ko a kasa take ba za ta buya ga barin ubangijinka ba ubangijinka yana ganin ta ma yaqwa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama inna allaha la yaqwa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake koyuwa ga Allah ta'ala a sama yake ko a kasa yake wa asmi ba wa asmi bihi kuma babu wanda ya kai ubangiji ta'ala ji kai ba makin jin Allah ta'ala Allah ta'ala yana jin kowane irin sauti kowane irin sauti a cikin kowane irin yanayi aka faɗe shi ka duba kissar Aisha radiyallahu ta'ala anha da take gaya mana cewa lokacin da al-mujadila wacce matar mijinta yayi zihari da ita ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce khawla khawlatu bintu aus ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana Aisha tana tsaye bakin daki kusa da dakin ta ita matar tana waje tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma Aisha tana kofar dakin ta ce ba ta zara tsakaninmu amma tana maganar ban ji abin da take faɗa ba sai gashi kuma Allah ta'ala min fawqi sab'i samawat ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiu basir tace sai gashi Allah ta'ala alladhi wasi'a sam'uhu as-samawati wal ard wanda Allah ta'ala da jin sa ya yalwaci sammai da kasai shi ya ji abin da suke faɗa ni ga ni kusa da su amma wani abin da suke faɗa ba na ji sai gashi Allah ce kat sami Allah haqiqa Allah ya ji maganar nan wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawa saboda haka babu wani abin da Allah ta'ala yake boyuwa gare shi don haka waɗannan gabobi guda biyu ko jumloli guda biyu asmi bihi wa absir za su ƙara wa mutum tsoron Allah ne ya sani cewa duk abin da yake yi a kowane yanayi yake a ko'ina yake Allah yana ganin sa haka nan duk abin da yake faɗa Allah ta'ala yana jinsa don haka ya yi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi ya faɗi abin da Allah ta'ala ya yarda da shi kada ya faɗi abin da ya saba wa abin da Allah ta'ala yake so ya yi haka nan ya ce malahum min dunihi min waliyin ba su da wani wanda yake majibincin al'amarinsu wato mutanen da suke sammai da ƙasa duka babu wani wanda yake jibinta al'amarinsu sai Allah ta'ala shi yake ciyar da su shi yake shayar da su shi yake ba su dukkan bukatunsu haka nan masoyansa shi yake ba su wilaya khasa akwai wilaya amma da ta shafi kowa da kowa akwai kuma wilaya khasa wacce ita ce wilayar da Allah ta'ala yake wa muminai irin wacce yi wa ashabul kafir saboda haka ya tsare su ya kula da su ya ba su kariya ya saukan musu rahamarsa a yayin da suka buƙaci wannan. Allah ta'ala ka saukan mana da rahamominka, abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa, na kuskure Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.